أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الهدي في كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو كانوا متى تقص ذوات الربيع الآخر شكرة دبولا لأليه إدى أربعين دهؤو هجرة من زنت إراء لم محمد صلى الله عليه وسلم دق مكة زوى مدينة شين إداتي دأكو قوات إنشاء يا شكرة دبو بيو دأشرين دبيو شكرة ميلادية يعني وزامة قبل كراتوني إن شاء الله تعالى أتكي لتافم من البركة لتاف الرياض الصالحين واللفر ببما لمي الشيخ أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الله يجزاك مال الدرهم أولاً ساتي دي قباتا من فارا كراتوني أتكن باب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذلك أتكن كتاب الأمور المنهية عنها من كرنت حديثي قدابيو زام تاشي حديثي نأكو أتكن باب إن شاء الله تعالى ما ليتي وعنه wannan hadisi shi ma an karbo shi daga sahabi Abu Huraira radiyallahu anhu Allah ya kara masa yarda kale yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Huraira yace manzon Allah tsira da amincin Allah ya kara tabbata a gare shi yace sinfani min ahli an-nar wasnau'i namtin biyu min ahli an-nar suna cikin yan wuta sufofi ne ko nau'i na mutane guda biyu da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayyana su cewa kowanne nau'i da kowanne siffa daga cikin waɗannan mutane dukkanin su ƴan wuta ne Allah ya tsare mu annabi ce amma lam arahuma bangansu ba ma'ana shi bai gansu a lokacinsa ba yanzu da yake bayani a lokacinsa sallallahu alaihi wasallam dukkanin su biyun ba su basu bayyana ba amma za su zo ƙarshen duniya ana na ɗaya daga cikin mu'ujizozi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shine yin bayanin abin da bai faru ba kuma abin ya zo ya faru kamar yadda ya bayani wannan hadisin na daga ciki lokacin da annabi yake wannan bayani din waɗannan mutane guda biyu da zamu yi bayanin su babu wanda ya bayyana a cikin su na farkon su annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace qaumun wasu mutane ne ma'ahum siyatun a tattare da su akwai bulalai bulala irin ta dukan mutum ta aznabil baqari bulalan nasu kai ka ce jelar shanu ne irin bulalai ne tafka tafka manya manya masu beza idan kaga bulalai da ke hannunsu ka ce jelar saniya ce me suke yi da ita yadribuna biha an-nasa suna tafkar mutane suna dukan mutane da wannan bulalar da take hannunsu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace irin waɗannan mutane ƴan wuta ne sai nau'i na biyu nisa'un da wasu mataye kasiyatun masu sanye da tufafi amma ariyatun a lokaci guda kuma matsaraita ne suna sanye da tufafi a zahiri amma kuma tsirara suke ma'ilatun a masu kaucewa dokar Allah madaukakin sarki ne ko kuma masu rangaji da kada jikinsu da tafiya ta yanga da takama ne shine ma'ilatun mumilatun kuma masu karkatar da zukatan wasu su ne masu fitinar wanda suke kallon su ne ru'usuhunna kawunan su idan ka kalla sai ka gansu ka asnimatil buktil ma'ila kamar tozar raƙumi ne wanda yake kadawa yake layi a bayan raƙumi la yadkhulnal jannata annabi ya ce irin waɗannan mataye babu su ba za su shiga aljanna ba wala yajidna rihaha ba kuma za su shaki kanshin aljanna ba ba ma shiganta ba kanshin aljanna ma ba za su shaka ba saboda nisan su da ita wa inna rihaha annabi sallallahu alaihi wasallam yace hakika kanshin aljanna la yujadu ana iya samun sa ana iya shakoshi min masirati kaza wa kaza daga tafiyar kaza da kaza shine ko dai tafiyar shekara 50 ko shekara tafiya duwa haka ne shekara tafiya 50 ko kuma shekara tafiya abin nan tafiyar shekara 50 ko tafiyar shekara 40 wannan hadisi rawahu muslim afwan 500 am tafiyar shekara 500 tafiyar shekara 500 wannan hadisi imam muslim ya fitar da shi yan uwa wannan hadisi annabi tsira da aminci su tsara tabbata a gare shi yake mana bayani a cikinsa cewa akwai wasu nau'i ko dangin mutane guda biyu wanda dukkaninsu makomarsu ita ce wuta malami suka ce abinda ake nufi da makomarsu ita ce wuta shine za su shiga wuta gwargwadon laifin da suka yi Allah madaukakin sarki musu azaba meye dalili saboda abubuwan da za mu ambata a gaba wasu malamai suka ce abinda ake nufi da ƴan wuta a nan wajen shine za su shiga wutar su dawama inistahalluha idan sun halatta abubuwan da za a yi bayani a kansa ma'ana in sun halatta zaluncin dukan mutane ko kuma sun halatta fito da tsaraici da yawo tsirara to wannan idan suka shiga wuta za su dawama dan halatta haramun wannan menene ƴan uwa fita daga musulunci ne ko to wannan shi zai sa su dawama a wuta haka wasu malaman suka ambata saboda haka idan aka ce za su shiga wuta ko kuma ƴan wuta ne zai dauki ma'anar cewa za su shiga wuta ne domin ai musu azaba gargwadon laifin da suka yi amma idan akwai asalin imani a zuciyarsu to bayan sun yi abin da suka yi na zaman wuta Allah madaukakin sarki kuma zai fito da su cikin rahamarsa da fallarsa kuma ya kai su aljanna amma idan muka dauki fassara ta biyu shine idan suka halatta aikin da suke yi to kun ga wannan kuma fito na fito suke ga Allah madaukakin sarki Allah ya ce abu kaza babu kyau haramun ne su kuma sai suka halatta shi to wannan kuma ya dauke su ka tsokan daga addinin musulunci ya fitar da su da'ira ya fitar da su waje ma'ana sun zama to kafirai kenan to kasan kuma kafiri a lahira idan ya shiga wuta zai fita ba zai fita ba to shine min ahlin nari za su shiga wuta su dawoma idan sun halatta abu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mana bayani a cikin hadisin cewa lam arahuma bai gansu ba shi sallallahu alaihi wasallam ma'ana a yanzu da yake bayani babu su ba su bayyana ba shi sa Imam An-Nawawi Allah madaukakin sarki ya masa rahama a cikin sharhin da yawa sahih Muslim yake cewa wa hadha al-hadith wannan hadisi nasin fani min ahli an-nar min mu'jizatin nubuwa yana daga cikin mu'jizozi na annabta na annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi yace faqad waqa'a hadha nisfani wa huma mawjudan fi hadha az-zaman yace tabbas hakika waɗannan sunfi guda biyu nau'in mutane guda biyu da annabi ya faɗa Imam Nawawi yace duk sun tabbata a lokacin sa shi Imam Nawawi kenan yake bayani a lokacin da yake bayani ma'ana yana bayani a lokacin an yi addinin musulunci dudu bai wuce shekara 500 ko shekara 600 ba to a lokacin ya ce sun tabbata a lokacin ya ce dukkaninsu babu wanda ba su bayyana ba shi Imam Nawawi yake cewa babu wanda bai gani ba amma a lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bayani babu su babu irin mutanen farko babu irin mutane na biyu to wannan na ɗaya daga cikin mu'jiza ta annabta shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan bada labarin abinda babu shi kuma ya tabbata me ye dalili saboda Allah madaukakin sarki ya tsinkayar da shi wani abu daga cikin ilimin gaibu to shine annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya bayanu sai ya ce rijalun ko kuma qaumun wasu mutane ne ma'ahum siyaqun akwai bulalai a hannunsu ka'aznabil baqari wannan bulalan nasu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya wasafta su da jilashani saniya ka san yadda Jalisani ya take zaka ganta karshen ta akwai me akwai beza ko to amma ana kamanta irin girman bulala tafka tafkan bulala take rike da su yadribuna biha an-nasa suna dukan mutane da su malami suka ce wadanda ake nufi a wajen su ne wanda suke da muqami a na ƴan sanda ko sojoji ko wanda suke da kayan sarki wanda suke gwamnati aiki sannan suke dukan mutane bisa zalunci ba bisa haƙƙi ba an fahimta yan uwa to wannan shi ake nufi duk wanda yake da muqami na kayan sarki sannan ya rinka dukan mutane kamar yadda za ku ga wasu daga cikin jami'an sojoji musamman wani lokaci suna yi idan aka ce an sa wani abu na tsaro ko wani abin da ya kama da haka to mutane sun shiga uku galibi za ku ga an sa wasu ana suna tsallan kwado wasu ana dukan su wasu idan sun yi laifi ana dukan su wallahi wasu babu laifin su ana dukan mutane dukan da ya wuce ka'ida to irin waɗannan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya tabbatar da cewa ƴan wuta ne matakar ba su nemi yafiyar waɗanda suke abin sun yafe musu ba amma idan mutum laifi ya yi aka dake shi dukan da hukuma ta yi masa wannan duka duka ne da yake akan shari'a akan tsari babu komai misali mutumin da ya yi abin da za a yi masa haddi aka dake shi mutum ne ya ƙazafi ya yi wani ƙazafi aka kawo shi bulala nawa za a yi masa 80 haka ne ko za a yi masa bulala 80 wannan bulala 80 din da aka yi masa an zalunce shi ba a zalunce shi ba haka nan ko mutum ne da ya yi zina ba mai aure ba haka ne ba mai aure ba za a yi mashi bulala nawa bulala 100 to haka nan kamar mutumin da ya wani laifi kun san akwai at-ta'zir shine kamar ka ce ladabtarwa to kuma kofar ta'ziri a ka'ida ta shari'a musulunci shari'a ta ba da ita buɗe wa alƙalin da yake hukunci da alƙalin da yake hukunci a kotun sa shari'a ta ba shi dama yayin ta'ziri akwai laifin da babu haddi kai tsaye akan sa kuma laifi ne da keta mutuncin mutum ko shiga hurumin wani to babu laifi alƙali zai iya cewa a je a masa bulala 10 ko ai masa bulala 20 ko ai masa bulala kaza wannan ta'ziri ne ya halatta to shi ma idan mutum yayi laifin da za a masa ta'ziri alƙali yasa ai masa bulala to wannan shi ma ba a zalunce shi ba an yi daidai ɗan uwa ina fata an fahimta saboda haka abinda ake nufi da masu dukan mutane shine masu dukan mutane zulman wa udwanan saboda zalunci da ƙetare iyaka ba dan sun yi laifin komai ba saboda haka duk wanda ya tsinci kansa a cikin aiki na kayan sarki sai ya kiyaye wannan hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi e kada ya tsinci kansa a cikin ƴan wuta duk wanda zai daka ko zai wa hukunci ya tabbatar yayi hukunci ne akan tsarin da shari'a ta dora tsarin da Allah madaukakin sarki ya tafiyar da mutane akai kada ka kasa wata dama ka zalunci wani idan ka zalunci wani ka fi karfin sa akwai wanda ya fi karfin ka shine Allah madaukakin sarki nabiyu annabi tsira da abinci tsara tabbata a gare shi yace sai wasu mutane wani sa'ul da wasu mataye kasiyatun sun sanya tufafi a zahiri da tufafi a jikinsu amma kuma ariyatu amma a cikin tsareti suke ya za a haka ta faru lokaci guda mutum ya sanya tufafi kuma a cikin tsirara yake shi ne sai malami suka ce ɗayan abu uku ne ko dai ta sanya tufafin da yake ya matsa jikinta kun ga zai bayyana me duk wani tudu da lungu da saƙo na jikinta zai fito haka ne to wannan daidai yake da tana tsirara wannan tufafin da ta sa a banza ne da shi da babu duk ɗaya ne saboda abinda shari'a take so shine mace ta rufe jikinta duk wani waje mai tudu ko mai kwari ko inda ba a so a gani ya kasance an rufe shi da tufafin da ya kamata a rufe shi to inda mace ta sa tufafin da yake matsatsi ko da mai kauri ne saƙasa ta haɗe juna to wannan haramun ne ta shiga cikin kasiyatun ariyatu na biyu ko ta sa tufafin da yake shara-shara tufafin da yake shara-shara yana siffanta jikinta za ka iya ganin ƙaurinta ko sangalalin ƙafarta ko hannunta ko abin da ya kama da haka sai ka ga wasu tufafin da za ku ga wasu daga cikin mataye suna sawa sai ku ga abin ta ta koko wani lokacin ya fi shi inganci abin ta ta koko ya fi shi inganci kawai za ga net ne raga-raga ne kuma abin da za a sa a ciki wani ɓangare na jikinta duk wannan iya abin tatan kokon ne kawai wani bangare ne sai a dan sa wata rigar da za ta rufe wajen amma wani bangare wallahi duk kana gani gashi nan to duk macen da ta sa tufafin da yake siffanta jikinta wanda yake sharshar ana iya ganin bangaren jikinta ita ma wannan kasiyatun ce ariyatu. Ko kuma na uku malamai suka ce shine ta sa fiyabun tufafin da suke gajajjeru. Eh gajajjeru kamar yadda wasu daga cikin mata za ku sana sa skirt dan guntu. Tana ganin korinta ko ta sa riga t-shirt iyana dinnan hannunta a waje ana gani. Shi ma wannan kasiyatun ne ariyatu. Akwai wasu fassarorin a gaba amma malam zai kawo mana su insha Allah ta'ala wajen kokarin fassara hadisin shi sa ba sai na kawo su ba. Saboda haka wannan tana cikin wannan da lissafa guda uku tana cikin kasiyatun. A zahiri ita tana gani ta sanya tufafi ne. Eh amma kuma a kallon da shari'a take mata mai tace ariyatu. Eh matsaraiciya ce. Hatta je inda za ta je ta dawo kallon da shari'a take mata shine a cikin tsaraici take. Tana tafiya ne tsirara kawai. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace ma'ilatun ay munharifatun anil haqq. Ta kaucewa aka ce ma'ilatun mutumin da ya karkace kenan ta karkacewa gaskiya ta hanyar yadda zaka ga tana iya shiga cikin maza ta yi mu'amalata kamar ba ya mata ba. Tana tafiya akan titi amma tana daga murya tana hira da yakuwata tana daga murya tana dariya kowa yana jinta. Wannan ba siffar mace bace. Tana tattaunawa da namijin da bai kamata ta tattauna da shi ba. Tana tafiya irin tafiyar da bai kamata ba. Duk ya shiga cikin karkashin ma'ilatu. Ma'ala tana tafiya tana karkada jikinta. Tana wasa da jikinta ta yadda take jan hankalin mai kallanta. Mumilatun kuma tana karkatar da zuciyar wanda yake kallanta. Ma'ilatun ita ce take karkatar da jikinta ko ta karkacewa gaskiya akan siffar da ya kamata ta tsaya akan ta. Amma mumilatun kuma shine ita take karkatar da waninta. Zai dauki fassara guda biyu. Ko dai tana karkatar da mai kallanta, ma'ana tana kokarin jan hankalinsa ta fitine shi kenan. Ina fata an fahimta. Tana tafiya akan titi amma in ka kalli yadda take tafiya kai ka san wannan tafiya ba ta Allah da Annabi bace. Shi sa Annabi kira da aminci Allah madaukakin sarki a cikin suratul nur yake gaya mata ya cewa wala yadribna bi arjulihinna sai ce me li yu'lama ma yukhfina bi min zinatihinna. Kada mata ya sarka tafiya suna buga kafafuwan su da akwai abinda ake cewa munduwa. Munduwa shine wani zagayayyen karfe na tagulla ko wani azurfa da mata suke sawa kafar su. Shine munduwa sukan sa daya biyu ko uku haka. To idan suna so su ja hankalin mazaje su rinka kallon su to sai su rinka tafiya suna buga kafafuwan su sai wannan karfan ya rinka haɗuwa da dan uwansa ya rinka bi ya haifar da sauti. To kaga duk wanda ya ji sauti zai juye ya ga inda sautin ya me ya fito. Ina fata an fahimta. To da kaga sautin sai ka juya kai me kaga waye mai sautin nan sai ka ga mace. To abinda suke so kenan sai Allah madaukakin sarki ya kunnan sai kada su rinka buga kafafuwan su wala yadribna bi arjulihinna kada su rinka buga kafafuwan su li yu'lama dan su sanar ko kuma dan a san ma yukhfina min zinatihinna abinda suka boye na adan su. Wannan irin ado tai wace irin kwalliya tai wasu mazajen hankalin su ya dauki wani wajen da ban ba su suke kallo ba to sai ta rinka buga kafafuwanta dan a jiyo a kalle ta jan hankali kenan. To yanzu kuma sai dai ka ce mai irin kwabashu din nan da ake shawa irin a tsikar duniya ake cewa ko menene kwas 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 ana tafiya. Ina fata an fahimta. To irin wannan takalmin shi ma kaga wala yadribna bi arjulihinna ne yan uwa ya shiga cikin ma'ana wala yadribna bi arjulihinna li ulama yafina bi ziyatihinna dan takalmi ne duk inda take tafiya an san tana tafiya kwas 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 zaka ji yana tafiya na haifar da wata kara. To ka san kuma shi kunne idan ya ji abu zai kai wa zuciya sako ita kuma zuciya za ta kawo ido sako ido kuma zai yi mai zai juye kalla. To Allah madaukakin sarki ce kada su yi wannan. To haka kuma idan mazan da suke kallon su ne ko kuma suke tinkaro su sai Allah madaukakin sarki ce kada su rinka irin wannan tafiya. Tafiya ta yanga ta kareraya da sauransu wannan shi ma haramun. Haramun ne Allah madaukakin sarki ya hana manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana. Shine ma ila shine mumilatun kenan suna karkatar da zukatan wasu. Wasu malamai suka ce kuma mumilatun suna karkatar da zukatan wasu ƴan uwansu mata idan su koyi irin aikin da suke yi. Idan suna fitowa da irin wannan shigar ta banza sun sa tufafi amma kamar tsirara suke, akwai wasu mata ƴan uwansu wanda su ba sa yi, to irin wannan abin da suke kuma sai su kwaiti da irin aiki wannan mummunan aikin, sai su suna sha'awa kuma sai su je su rinka yi, shi ma ya shiga ciki. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ru'usuhunna, kawukansu idan ka kalla ka asnimatil buhtil ma'ila, kai ka ce to zan raƙumi ne. Al-buhut irin raƙumin nan da yake babba mai wani irin katon tozo wanda za ka idan ya tafiya tozon sai kwanta nan ya kwanta nan, a ina ji kusa irin raƙumin ko da irin katon raƙumin nan za ku gan shi, za ku ga tozonsa na musamman ne, wasu ma za ku ga tozo biyu ne da shi, to za ku ga tozonsa idan ya tafiya haka yake kwanciya gabas da yamma haka yana rangaji tozon nasa. To Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya kwatanta kawukan irin waɗannan matayen ka asnimatil buhut, kamar tozon raƙumi ne ma'ila wanda yake kaiwa da komawa yake rangaji shi tozan, alma'ila din siffa ce ta mai ta shi tozan. To malamai suka ce me ake nufi da kansu kamar tozan raƙumi, shi ne suka ce irin ɗaurin ɗan kwali da ake a yi shi tum kamar mutum ya tara wani, mata su yi shi irin tum ɗin na kaga kan mace ya yi ina ba ta an fahimta, to irinsa ya shiga ciki, ina ba ta an fahimta. Mace ta sa riban normal riban da mata suke sa, wannan ba laifi bane, babu komai wannan, amma akwai wani riban din da za ka ganshi shi kadai yayi kan mutum, ba haka bane riban ne, amma shi kadai yayi kan mutum, idan aka sa shi aka sa dan kwali sai kaga yayi him, in ka dauka daga in ka gani daga ne suka ce alhamdulillah ga wata mai gashi na, baka san nan menene ba. To shi ma ya shiga ciki irin wannan, shine malamai suka ce a sa irin wannan abin kamar abinda ake rauni da shi, mace ta kulla sai ana biki za ga irin wannan abu, wata in ta nada irin wannan abin ya tashi sama kai kace zai tsikaro duniya, haka za ka ganshi. To ba daidai bane irin wannan, Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi dai yana faɗa sufufin su, sai Annabi ce la yadkhulna aljannata, kaga irin waɗannan mata ya masu irin waɗannan sufufin da muka ambata babu su ba shiga aljanna, Allah ya kiyaye,
amin.
Eh kaga akwai matsala, Annabi ce ba za ka shiga aljanna ba, da Allah akwai wanda ya sa ka shiga, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mutum ba zai shiga aljanna ba, kai akwai wanda kake gani zaka je ka gayawa yazo ya sa ka shiga aljanna, kaga zaman lafiyan ka kawai shine ka guji abin da ya fada. Eh kawai waɗannan abubuwan da aka ambata da na farkon da na biyun kawai sai mu guje su, Annabi yace kuma wala yajidun rihaha, kanshin aljanna ma ba za su shaka ba, ya kai matuƙa wajen nesanta su da shiga aljanna ma kenan, ba bawai shiga aljanna ba, wani za ka iya zuwa kusa da kofar aljanna amma ka dangwaliliya a ce kuma ba za ka shiga ba, a ba haka za a yi musu ba, ai kusa ma da inda aljanna take ba za su je ba, saboda wa inna rihaha, ita kanshin aljanna la yujadu, akan iya jinsa a samo shi a shaƙe shi, min masirati daga tafiyar kaza wa kaza, Annabi ya ce daga tafiyar kaza da kaza, shi da tafiyar kusan shekara 500, kuma irge irin na lahira ba irin na duniya ba, daga tafiyar shekara kusan 500 za ka iya jiyo kanshin aljanna, ina fata an fahimta. To ka ga nisansu da aljanna ya fi tafiyar shekara nawa kenan, ya fi tafiyar shekara 500, to ka ga ko shakka babu waɗannan sun yi nesa da aljanna sosai da sosai, Allah ya mana tsari da su. Wannan hadisi Imam Muslim ya fitar da shi, ma'ana kasiyatin, malam Imam Nawawi ya ɗauki mufaradat na hadisan kalmomi ɗaiɗaikunsu zai fassara mana su, ya ce abinda ake nufi da kasiyatin ai min ni'matillahi, kasiyatun sun sanya tufafi na ni'imar Allah maɗaukakin sarki, Allah maɗaukakin sarki ya lulluɓe su da tufafi na ni'imarsa, amma kuma ariyatin min shukriha, sai dai kuma sun tsareta game da godewa wannan ni'imar da Allah maɗaukakin sarki ya musu. ƴan uwan fahimta? Ma'ana Allah maɗaukakin sarki ya sanya musu tufafi na ni'ima, ita kuma ni'ima babban tukuicinta shine mai godiya, la in shakartum la'azidannakum wala in kafartum inna azabi lashadid, Allah ya ce in dai kun gode zan ƙara muku, in ko kun kafirce kun musulce ta lallai azaba ta mai raɗaɗi ce. To malam Nawawi ya ce abinda ake nufi da sun sanya tufafi, Allah maɗaukakin sarki ya lulluɓe su tufafinsa na ni'imarsa, to amma sai suka yi me, sai suka cire tufafin nan suka tsiraita kansu ta hanyar kin yi wa Allah maɗaukakin sarki godiya. Wakila ya ce wasu malaman suka ce abinda ake nufi da kasiyatun ma'anahu ma'anarsa shine tasfuru ba'da badaniha, zaka same ta ta sitirce wani bangare na jikinta, eh wani bangaren za a rufe shi saboda mai dutsiya dai duk yadda mace ta kai da rashin kan gado ba za ka same ta fito tsirara haihuwarta ba ko za ta dan sa wani abu ta rufe jikinta to shine wannan ta dan rufe bangaren jikinta za ta sa riga da dan zani haka to wannan abin da ta yi shine ta rufe wani bangare na jikinta amma kuma wa takshifu ba'dahu izharan li jamaliha wa nahwihi za ta bayyana da ta yaye wani bangare kuma na jikinta domin ta bayyana kanta da wani abin da ke kama da haka eh saboda haka yanzu mace tana gani ai an yi wasting din kuɗi a sai shadda a sai lesi a sai atamfa mai tsada ai kulliya ai mata dinki na garari kuma sannan za ta fita ta dauko hijabi ta dora akai an bata sho kenan ba haka bane saboda haka in dai sake wannan kulliyar to sai an yi da gaske ba za a sa abin nan ba ba za a sa hijabi ba sai da dauki wani mayafi wanda la yusmin wa la yughni min ju da Allah ba haka bane ba abin da yake kariya wannan mayafin kuma inda zaka san abin ma na abin ne ana tafiya ba akan titi ana ta haka wai gyarawa ake yi eh sai yayi mayafin sai a haka ana ta gyarawa duk adan komai da komai gashi nan ana gani irwata mai albarka wannan wallahi haramun ne ballantana kuma kai bayanin kulle fuska a sa huda a sa jagira a sa jambaki a sa kaza ayi kaza duk wannan adan da zaki a fuskar ki fito da shi haramun ne irwata mai albarka ɗan uwa na fata an fahimta wallahi haramun ne Allah madaukakin sarki cewa la yubdina zinatahunna illa libu'ulatihinna zuwa ƙarshe idan mace tana so ta irin wannan adan da fuskar ta sa abubuwa da yawa a fuskar ta babu laifi ta yi kayanta ba wanda ya hana ta amma in zaki fita kin san waje daga lokacin da kika fita daga gidanki zuwa inda zaki je ba muharramanki bane za su ganki mutane ne kawai na kan titi to me kamata ki take samu niqabi sai ki rufe a fuskar ki eh ba ina cewa niqabi dole bane ibana cewa niqabi dole ne amma abin da nake cewa shine daga lokacin da kika wannan adan in zaki fita kuma ya zama dole sai ki rufe fuskar ki idan kin je inda zaki je cikin ƴan uwanki mata sai ki bude amma wallahi ƴan uwana masu albarka ku sani cewa duk macen da tayi wannan kulliyar a fuskar ta fita waje da wannan adan maza suna kallanta wallahi haramun ta aikata wannan fa ko ta sa hijabi fa nake muku magana ka bar shi ta sa hijabin da shari'a ta ce ta lalube jikinta gaba daya amma kuma fuskar ta akwai ado akwai jambaki akwai kaza haramun ne ina fata an fahimta Allah madaukakin sarki ya samu dace mala yace wa qila wasu malaman suka ce ma'anahu abinda ake nufi talbasu thawban raqiqan yasifu launa badaniha abinda ake nufi da kasiyatun ariyatin shine za ta sanya tufafi amma wanda yake raqiq shine mai sharashara wanda ba shi da kauri wanda yake iya siffanta launin jikinta za a iya ganin dantsanta za a iya ganin kafarta za a iya ganin kazadinta irin wannan tufafin shi take sawa to shi ma wannan kasiyatun ce ariyatun ne dukkanin waɗannan ma'anonin ƴan uwa da wanda muka ambata a cikin fasara hadisin da wanda malam Imam An-Nawawi ya kawo mana duk hadisin zai dauke su dan ka'ida idan aka kawo wata ma'ana a cikin wani hadisi matakar ba cin karo suke da juna ba to duk aka dauka ne a bawa hadisi wa ma'ana ma'ilatun malam Imam An-Nawawi yace abinda ake nufi da ma'ilatun qila wasu malaman suka ce ma'ilatun an ta'ati Allah ta'ala shine ta kauce ta karkace daga yi wa Allah madaukakin sarki biyayya wa ma yalzamuhunna hifdhuhu ta kuma karkace daga lazimtar abinda yake ko kuma abinda ya lazimce ta kiyaye shi abinda yake wajibi ne akan ta kiyaye shi ta karkace wannan me ya lazimta akan ta kiyaye shi shine tsiraicinta dole ne ta rufe jikinta mace tana da kima mace tana da martaba mace tana da tsada a shari'ar musulunci shi sa mace ba a yadda yadda matan nan suke fitowa muke kallon su kuke kallon su a raha dukkaninsu gaba daya babu wanda ya halatta ya gansa irin wannan ba ƴan uwa an ba mazajensu ba wallahi kuwa ba wanda ya halatta gansu a haka an ba malajansu ba, amma ku dubi yadda suke arhad da kansu. Eh, kai baka bada sadaki ba, baka yi komai ba, amma kuma gashi nan fari kana gani, to baya halatta. Mumilatun mala yace abin da ake nufi da mumilatun ayu allimna ghayrahunna fi'lahunna almazmum. Mumilatun shine suna koyar da wasunsu daga cikin mataye wannan aikin da suke yi a banzargi, mummunan aikin su na fito da tsaraiti, to wasu za su iya gani su koya kuma. Eh, shine mumilatun, bayan su sun karkace kuma za su karkatar da wasu. Me karkatar da wasu? Ko dai su fitine su jawo hankalinsu, ko kuma su yi me wasu su koya a wajensu. Don kun san kamar yadda na sha bayani, shine mummunan aiki an fi saurin koyarsa. Duk inda aiki yake mara kyau, to za a ga an fi saurin ɗaukarsa. Nan da nan sai ga kowa ya koya ya shiga gari. Amma aikin alkhairi sai dai kai ta yi, kai ta yi. Mutum ɗaya biyu in suka koya shikenan, alhamdulillahi. Wakila, wasu malaman suka ce abinda ake nufi da ma'ilatun shine yamshina mutabakhtiratin mumilatun li aktafihinna, shine suna tafiya mutabakhtiratun, irin tafiya ta yanga da takama, tafiya ta motsa jiki da kada jiki don su dawo hankalin masu kallonsu. Mumilatun li aktafihinna, suna kuma karkada kafadunsu, irin tafiyar da ake nan ya sama nan ya kasa haka da sauransu. Wakila, wasu malaman suka ce ma'ilatun, abinda ake nufi da ma'ilatun shine yamtashiqina al-mishtat al-maila, shine suna gyaran gashi, irin gyaran gashin da zaku ga an karkatar da wani bangare gefe daya, shine sai a samu bangare daya sai a gyara shi, sai a fakin din sa a nan gefe, bangare daya kuma sai a dawo shi nan bangaren. Irin wannan gyaran gashin mai da shi gefen da ake yi, shine ake nufi da ma'ilatun din. Wa hiya mishtatul baghaya, sai malam Nawawi yace irin wannan gyaran gashin ko gyaran gashi ne da aka saba karoyi ne suke yi. Allah ya kiyaye. Wa mumilatun, abinda ake nufi da mumilatun yace yamshitna ghayrahunna tilkal mishta, shine suna yi wa wasunsu irin wannan gyaran gashin, ma'ana su suyi shine ma'ilatun, su yi wa wasunsu kuma shine me mumilatun. Ina fata an fahimta. Idan suka yi, kaga su suka yi da kansu suka karkato da gashin nasu, idan kuma suka yi wa wasunsu fa, kaga sun karkato da su kenan ko? shine abinda ake nufi. Wasu malama haka suka fassara wannan gabar. Ru'usuhunna ka aslimatil bukhti, abinda ake nufi da wannan, ay yakbirnaha wa yu'azzimnaha, suna girmama kansu, su mai da kansu katoto ta hanyar me sanya irin waɗannan abubuwan da muka ambata. Bi lafi imamatin aw isabatin aw nahwiha, da irin abin da ake yin rawani da shi, irin yadi ko irin tsumman da ake yin rawani da shi, irin suke sawa su kace da kawai dan kwali da mata suke sawa yanzu, amma dan kwalin yayi tudu da yawa, eh, ta yadda zai kumbura musu kai. To ƴar uwa ki sani wannan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya hana. Allah madaukakin sarki ya samu daji. Babu nahyi anit tashabbuhi bish-shaytani wal kuffari, mala yace wannan babi ne da zai bayani game da hani anit tashabbuhi, game da kamanceceniya bish-shaytani, da shaytan, wal kuffari, da kuma kafirai. Eh, ya za a mutum ya kwaikwayi shaytan? Ina fata an gane, tunda akwai wanda ya taɓa ganin shaytan ne? Ba wanda ya taɓa ganin shaytan. Yadda za ka yi shine ta hanyar bayanin Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya yi mana bayani abu kaza ɗabi'ar shaytan ce, abu kaza siffar shaytan ce, shaytan yana yin kaza da kaza ɗin shi, duk irin waɗannan abubuwan. To anan muke gane cewa ga yadda shaytan yake, sai mu guje wa duk irin waɗannan abubuwan. Su ku kafare da mun kasan su. Eh, malamai suka ce shaytan shine babban maƙiyin Allah da manzanninsa da mu'mine gaba ɗaya, haka ne? Babu wanda yake sama gaba ɗaya wajen ƙin Allah da ƙin annan manzannin Allah salawatullahi wa salamuhu alaihim, da kuma salihan bayi gaba ɗaya kamar shaytan. To tunda haka ne, sai shari'a ta ce duk abin da ya fito daga shaytan makyamace shi. Ko menene nasa makyamace shi? Ni akasin sa. Su kuma kafirai su ne manya-manyan waliyan shaytan, su ne mataimakansa, ba haka bane? To su ma abin da ya fito daga wajen, sai mu guje shi. Haka malami suka faɗa, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ila an-nur wal ladhina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulmat eh su wanda suka farta wane ne waliyin su shine shedan amma waye shugaban abubuwa gaba daya shedan ne saboda ka sai shari'a ta ce duk abin da ya fito daga kafirai mu guje shi duk abin da ya fito daga shedan mu guje shi saboda ka duk abin da ka san wata siffa ce daga cikin siffofin kafirai khassa ba fahimta ƴan uwa akwai siffa da kafirai suna yi musulmi suna yi wannan bata shiga ciki ba amma duk abin da ka san wannan yanayi ne na kafirai su kadai suka kebanta da shi wani zai iya cewa ai ina yi ne ni ba dan ne koyi da kafirai ba babu ruwanmu da wannan in dai kafirai ne suke yin sa haramun ne kada ka yi shi ko satin da ya gabata mun yi bayani game da kamanceceniya da mata ko wani zai iya cewa ni ina yi ne ba ina kamanceceniya da mata babu ruwanmu da wannan abin da shari'a ta ce shine duk wanda ya kamanceceniya da mata da saninsa ko babu saninsa ma'ana yayi niyyar kamanceceniya da su ne ko bai ba wannan ya aikata haramun abin da ya kamata ka bincika ka ga menene wadannan siffofin ka guje su to da ka siffa ta kafare ko wace iri ce gudunta ake Allah subhanahu wataala ya samu dace حديثنا فرق عن جابر رضي الله عنه قال أنكر بودك جابر بن عبد الله الأنصاري ألا كارا مسير دا يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زن الله إرادة أمنسن الله سأرى تبت أقريشي لا تأكلوا بالشمال كذا كتي دهن هو فإن الشيطان صبر الشيطان يأكل بالشمال الشيكي دهن سن هو رواه مسلم وأن حديث إمام مسلم يفتدش وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنكروا دغه صحابي عبد الله بن عمر الله كره مس يرده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حقيقه منزل الله كره ده امنتي سكاره تبتا اغريشي يتي لا ياكلن احدكم بشماله كد دينكو يسكي شيني معنار شيني معنار حديث كد دينكو يسكي يتي ده حنس نهغو ولا يشربن بها كذا ديانكو كما يسكي يشاد هنن سنه هغو فان الشيطان سبوده حقيقه شيطان ياكل بشماله شي yake cin abinci da hannun sa na hagu ويشرب بها كما yake sha da hannun sa na hagu wannan hadisi shi ma rawah muslim ma muslim ya fitar da shi dan uwa wadannan hadisi guda biyu dukkanin su sune mada bayani game da me hana cin abinci da hannun hagu da kuma shan abin sha da hannun hagu wasu daga cikin malamai suka ce wannan nahayi ne wannan hali ne litanzihi suka ce hali ne na karhanci eh haka wasu malamai suka faɗa suka ce hali ne na karhanci amma da yawa daga cikin malamai suna ganin cewa hali ne kawai na haramci dan ka'ida yadda al'amari yake shine ƴan uwa duk lokacin da Allah madaukakin sarki a cikin alqur'ani ko manzon sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikin hadisi suka ce ku aikata kaza suka yi umarni akan wani abu kaza to ka'idar malaman usul fiqh shine wannan umarnin ana daukar sa a matsayin me wajibi dole har sai an samu wata karina wata alama da take nuna cewa wannan umarnin ba wajibi bane mustahabi ne ina fata an fahimta wannan kuma ga daliban usul fiqh sun san haka hakanan duk lokacin da Allah madaukakin sarki ko annabin sa tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suka ce kada ku yi kaza da siga ta hani to wannan hanin shi ma ana daukar sa ne a matsayin haramci har sai an samu wata alama da take nuna cewa wannan hani ba na haramci bane na karhanci ne ɗan uwa an fahimta kuwa sannan sai mu dauke shi a matsayin karhanci amma duk inda kaza an ce kada kai abu kaza a Qur'ani ko hadisi to ko ka dauke shi a matsayin haramun ne ina fata an gane to amma akwai wasu daga cikin malamai da suke kawo wata ka'ida ce da wasu daga cikin malaman usul fiqh ka'ida ce ba da take ba wai an sallama ba musallamun alaiha bane ba wai an sallama mata bane wasu daga cikin malamai sun kawo ta ibn abdul bar yana daga cikin malaman da suka kawo ta da wasu daga cikin malaman usul fiqh suka ce dukkanin wani hani da yazo akan abin da ya shafi adab ladabbuka ladabin cin abinci sharuwa tufafi da sauran irin waɗannan abubuwa suka ce duk ladabin da yazo akan irin waɗannan abubuwa akan daukar sa ne a matsayin hani na karhanci ba hani na haramci ba ɗan uwa na fata an fahimta wasu daga cikin malamai suka kawo wannan ka'ida amma kamar yadda na faɗa ba ka'ida ce da aka sallama mata ba tunda akwai hanin da zaka ji an kawo shi kuma akan abin da ya shafi adab ne suka ji an yi tsinuwa akan sa babu yadda za a yi ku a yi tsinuwa akan abu kace wannan makaruhi ne dan abin da ake nufi da makaruhi dan uwa shine an hana shi amma ba a tsananta a wajen hanin ba, ta yadda idan ka bar shi barin sadaka zaka samu lada, amma idan ka aikata shi kuma ba za a baka alaki ba. Ina fatan fahimta. To amma duk abin da kaji Allah madaukakin sarki yayi tsinuwa akan sa ko annabi yayi tsinuwa akan sa, wannan za a ce maka ruhi ne? Ba za a ce maka ruhi bane. To amma akwai abubuwan da za ka ga a cikin adab ne kuma an yi tsinuwa akan su, kuma an yi wa'idi da wuta. Irin wannan ta za a ce maka ruhi ne. Saboda ba a sallamawa kai tsaye. Saboda hani in dai yazo malamai sukan kalle shi su ga ƙarinonin da ke gabansa ko bayansa. Saboda sai su ɗauke shi a matsayin me? Na hani, na karhanci ko hani na haramci gaba ɗaya. Amma dai ƙa'idar hani asalatan akan ɗauke shi ne a matsayin me? Na haramci kawai. Shi ne ƙa'ida. Saboda haka cin abinci da hannun hagu da cin abinci da shan ruwa da hannun hagu su malamai suka ce haramun ne kai tsaye. Wannan zance yana da inganci, tunda akwai hadisi na annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da ya tabbata wani mutum yana cin abinci da hannun hagu. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ce masa wani sa hannun dama ko kuma bawan Allah ci da hannun dama, sai ce la astati'u, ya ce da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zan iya ba, sai annabi ce lastata'ata, kada ka iya, kada Allah ya, annabi ya masa muguwar addu'a, kada Allah ya sa ka iya. Sai malamai suka ce ta yaya za a yi saboda wani makaruhi annabi ya mutum muguwar addu'a? Ina fata an gane. In dai makaruhi ne kawai annabi ya bada masa addu'a mara kyau ba, saboda me? Daga lokacin da annabi ya ce masa lastata'ata, kada Allah ya sa ka iya, bai iya ƙara ɗaga hannunsa ya sa shi a baki ba, sai hannun ya shanye kawai, bai iya ƙara ɗaga hannun ya kai bakinsa ba, hannun shi kenan bai ƙara cin abinci da shi ba, ya shanye ya maƙe a haka. To zai kawo annabi wargi ne? Annabi ya ce kai abu, ka ce ba za ka yi ba? Saboda hadisin babu abin da ya hana shi abin, kawai sai jiji da kai da takama da girman kai. An ce masa ci abinci da hannun dama ka ci, kawai sai ya ce ba zan iya ba, haka kawai, saboda jiji da kai da takama. Kuma annabi yake ga wannan, sai annabi ya ce masa lastata'ata, kada ka iya, shikenan hannun ya shanye bai ƙara ɗaga shi ba. To sai malamai suka ce tunda annabi ya masa mummunar addu'a a kai, to sai nuna cewa ashe cin abinci da hannun hagu da shan ruwa da hannun hagu menene? Haramun ne. Tare da cewa wancan ɓangaren da suke cewa na hayu tanzihin ne hanyi ne na karanti, suka ce ai annabi ya masa addu'a ne ba akan cin abincin ba, ya masa addu'a ne wai akan girman kan da takamar da ya. Ina ba ta fahimta. Wato malamai duk inda zaka shiga ka fita sun yi ihtijaji sosai da sosai. Shi yasa ina ba ɗaliban ilimi duk lokacin da zaka yi magana akan haramta abu ko karhanta abu, to akwai buƙatar kai nazari sosai da sosai. Eh, ka rinka nazari, kada ka rinka haramta abu kai tsaye irin waɗannan abubuwa. Akwai ƙa'idoji da malaman usulul fiqi suka ajiye wajen kallon abu kamun a ɗora masa haramci ko kuma a ɗora masa halalci. Allah maɗaukakin sarki ya samu dace. To amma da ƴan uwa, kada ka ci abinci da hannun hagu, kada kuma ka sha da hannun hagu, sannan ka kiyaye ba a yin hannu baka hannun ƙwarya wajen cin abinci, ka rinka ci da hannun dama da hannun hagu, wannan ba daidai bane. Mun sha buga misali irin wannan. Mutum ne kana shan shayi, idan ka je wajen mai shayi, idan aka zubo maka shayi da biredi, to sai ka ga mutum ya ɗauki shayi da hannun dama ya riƙe biredi da wani hannun hagu, idan ya kora shayi da hannun hagu da hannun dama sai ya gutsiri biredi da wannan hannun hagu, wannan haramun kake aikatawa ɗan uwa. Ko mutum yana cin abinci da hannu, kina cin tuwo, tunda galibi da hannu muke ci, idan mutum yana cin tuwo sai aka masa ruwa sai ya sa hannun hagu sai ya ɗauki ruwa ya sha, sai ya hannunsa ya lalace, ɗan uwa ka aikata haramun. Babban abin da za ka yi shi ne ba ka ɓata kofin ba, in ka ɓata shi ba za a wanke ba. To menene din ka ɓata kofi? Amma ka sa hannun hagu ka sha ruwa, ka aikata abin da yake ba daidai ba. Saboda haka mu kiyaye irin waɗannan abubuwan. Yara su ma a rinka sabawa da yara cin abinci da hannun dama tun yana ƙarami. Eh, da yaro ya sa hannun hagu sai a ce masa ya daina, bari ɗauke sa hannun dama shikenan. Idan yaro ya taso a haka ya saba shikenan, abin da ake buƙata kenan. Ai, musu tarbiyya su taso a haka. Amma kada yaro yana abu a ce a kwarba da shi ƙarami ne, in ya girma zai daina, a'a, wannan in ya girma kuma daina taso tana da wahala. Eh, tun yana ƙarami ai masa tarbiyya ya taso a haka. Haka nan ƴan uwa, ko da bada abu ne ko karɓar abu, shi ma mai ƙoƙari mu saba yi da hannun dama, ba daidai bane ka rinka bawa mutum abu da hannun hagu, ba daidai bane kuma ka karɓa da hannun hagu, da dama ake bayarwa. Shi ma duk mu koya kamar irin ɗan tarbiyyar abubuwa. Idan mutum ya baka da hannun hagu sai ka ce masa da Allah ba ni da hannun dama, eh, ko kanti ka je sayaya mai kanti ya miƙo maka da hannun hagu sai ka ce ya haƙuri da Allah, wani ɗan ba ni da hannun dama da wasa dariya, shi kenan. Shi ma ba ka koya masa ba, abin da ake buƙata kenan. Idan yaro ya kawo maka abu ya baka da hannun hagu sai ka ƙi karɓa, ce ba ni da hannun dama. Ko kuma in zaka bashi kyauta ka miƙa masa, ya miƙo maka hannun hagu sai ka ƙi bashi, sai ka san abin da yasa na ƙi, na hana ka, a hannun hagu ka miƙo min, hannun dama zaka bani, da Allah ka koya masa ko ba ka koya masa ba. to abinda ake bukata kenan. Allah ya samu dace. Wa an Abi Hurairah radiyallahu anhu hadisi na uku a cikin babu in uwa an karbo shi daga sahabi Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala haqiqa manzon Allah tsira da aminci tsar tabbata a gare shi sai innal yahuda wan nasara haqiqa yahudawa da nasara sun kasance la yasbiguna ba sa rina gemun su fa khalifuhum sai annabi ce ku saba musu an gane annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi ce yahudawa da nasara akwai manyan kafaran da suka wuce su babu kamar su ko yawa musamman da yahudawa ashaddu an-nas adawatan kinal ladina amanu haka Allah ya lissanta a cikin alqur'ani to kuma dama abinda babu yake mana bayani shine sabawa mai shedan da iyalansa iyalansa sune wanda manyan iyalan shedan sune kafirai annabi yace ɗaya daga cikin abinda yahudawa da nasara suke yi shine su gemun su yadda duk mutun ya kai da farfara ba sa rana shi sai annabi yace to ku saba musu ku kun kai mai kenan ku rinka rana gemun muttafaqun alayhi wannan hadisi bukhari da muslim suka rawaito malai ta wal muradu abinda ake nufi da rini shine khidabu sha'ri lihiyati khidabu sha'ri lihiyati shine rina gashin gemu war ra'as da kuma na kai al abyadi wanda yake yayi fari pat farfara ta kama mutun kenan bi sufratin ana ranawa ne da kallon da take mai as-sufra fatsifatsi aw humratin koja ko lalle ko abin da yake iya zama a matsayin lalle wa amma sawadu malan nau yace amma rina kai da baki famanhiyun anhu wannan abu ne da aka hana ina fata an fahimta kama sanadkuruhu fil babi ba'dahu insha Allah ta'ala malai sai kamar yadda zamu ambaci wannan ababin da zai zo bayan wannan in Allah madaukakin sarki ya so wannan babi wannan hadisi da makaranta yayin uwa hadisi ne dake na farko yana mana bayani game da sabawa yahudawa da nasara a dukkan al'amura na shaka mana annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zaka ji ko a cikin duk al'amura tana cewa khaliful yahuda wan nasara ku saba yahudawa da nasara annabi yace yahudawa da nasara ba sa sallah a cikin takalmin su ba sa sallah a cikin kuffin su ko idan za ku yi sallah ku sana kuffin ku ba yahude idan matarsa tana jinin al'ada baya cin abinci da ita baya kaza da ita kaurace mata yake shi kuma ba nasare ko mai yake da ita hakka duwa gaba daya shi haka yake sai annabi yace duk ku saba musu annabi yace ku yi komai da su amma kada ku yi jima'i da su ina fata an fahimta shi yasa duk abin da yake na yahudawa ne da nasara dan uwa an ka kalla ka tabbatar wannan abu ne da yahudawa suka fi yin sa to kada ka je inda yake annabin ka ya hana shi annabin ka da ya fi son ka sama da kowa ya ce ka guje masa ba daidai bane sannan abu na biyu wannan hadisi ina nuna mana mustahabbi ne idan ka yi shi zaka samu lada shine me rina gemun ka idan yayi fari zamu zo mu karanta hadisi a gaba insha Allah ta'ala daga wannan babin sai shi shine mahaifin sayyidina Abu Bakar Siddiq Abu Quhafa lokacin da aka kawo shi zai musulunta da yake dattijo ne mai shekaru da yawa an kawo shi da gashin kansa da gashin gemunsa dukkanin su sun yi fari bat kamar wani ganyen bishiya ko wani faran bishiya wanda aka kwatanta a cikin hadisin wanda yake fari ne sai annabi ya ce ku je ku rina kansa da Allah amma wajannibuhu sawad ku nesantar da baki a gare shi kada ku sanya masa kalan baki to sai malamai suka ce ashe baya halatta malamai suka ce haramun ne a sanya kalar baki a wajen rina kai ko rina gemu sai dai wasu malamai suka ce da hadisan da ake bayani ana bayani game da me game da masu farfara aka ina fata an gane me farfara aka akan su ake bayani shi yasa wasu daga cikin malamai suna cewa idan mace mijinta yana so ta yi masa suka ce babu laifi za ta iya masa to amma wannan magana ce mai rauni ita ma ina fata an gane saboda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai bambance da mai aure da mara aure ba duka ya hada eh wasu malami suna bada suka ce ai abinda ake jin tsoron tadlisi meye tadlisi shine boye aibu kada ka dan fara kwana biyu farfara ta dan fara cika ma kai kaje dayin kaje kai da ɗan mutane ta dauka saurayi ne to shine malamai suka ce wannan tadlisi ne ba daidai bane kawai sai ka ji wata rana ka wanke sai ta ga kanka duk kamar an saukar da gari a kanka ta ce wallahi bata yadda ba saka mata aka to saboda wannan sai aka ce kada kai ta dalisi to sai malamai suka ce ai tsakanin mace da miji babu ta dalisi tunda ya santa ta san shi ko babu wani zantan koyi-koyi a cikin su tunda haka ne babu laifi za ta iya mai rinawa to amma dai zahirin hadisi ɗan uwa abinda hadisi yake nunawa shine annabi tsira da amince tsara tabbata a gare shi bai bambance tsakanin macen da take da aure da wacce bata da aure ba dukkanin suka da sirrin kansu mas'ala ta gaba da take tabi'a ce ita ma akan wannan mas'alar shine akwai yaran da suke samari ne su kuma an fahimta samari ne su kansu bai fara fari ba shin za su iya rina kansu da kalar da take baki ina fata an gane to shi ma wasu daga cikin malamai suka ce a babu laifi tunda yara ne dama abin da ake gudu shine a kada mutum gashin sa ya fari ya mai da shi baki suka ce in yara ne babu laifi mutum sai rina shi da baki kawai zai kara to amma dai ƴan uwa shi ma wannan da yawa daga cikin malamai suka ce shi ma bai halatta ba da yawa daga cikin malamai suka ce shi ma bai halatta ba to amma dai akwai gabar da malamai suka ce ba matsala shine misali in za a je yaki duk da tawa sun fi yawa a cikin ku to saboda barazana an fahimta ai ko saboda barazana sai da tawa ne su je su rina kansu da gemunan su duk sai su fito a matsayin samari ina ba ta an gane haka malamai suka ce shikenan sai a je ko ana takabbara sai su dauka a lalle waɗannan matasa ne ko an san ko matashi shine mai jini a jiki salamai suka ce wannan babu laifi in dai za a je yaki ne saboda irin wannan babu laifi to amma da kamar yadda na gaya mana duk ina haike ta yi mana bangarori guda biyu ne kowace magana da kujina faɗa akwai malaman da suke da goyon bayanta kowace akwai magana da akwai malaman da suke gani cewa in dai a mace mijinta yana so zai iya yi to amma dai gaskiya na fi gamsuwa da tunda annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai bambance ba saboda haka abin daɗe ne haka nan idan saurayi ya ga shi ma zai iya rina geminsa ko zai rina abin nan ɗinsa babu laifi sai ya rina da mai da ja ko da fatsifatsi amma dai suka ce tunda annabi ya ce a kaucewa baƙin nan a kaucewa baƙin nan ina ba ta an fahimta to wannan dai maganar wallahu ta'ala alam tana da ƙarfi ƙwarai da gaske babu nahyar rajul wal mar'ati an khibabi sha'rihima bi sawadi babin da zai yi bayani game da an hana mace da namiji dukkanin su sirrina lokaci yayi to bar makarantar wannan hadisi sirrina a kansu da abin da yake na baki an Jabir radiyallahu anhu qala an karbo daga Jabir bin Abdullah al-Ansari Allah kara masa yarda qala yace utiya bi abi quhafata walidi abi bakrin as-siddiq radiyallahu anhuma yawm fathi makkata an zo da mahaifin sayyidina abubakar siddiq shine abu quhafa sunansa na gaskiya usman ibn amir abu quhafa din alkunya sace amma sunansa na gaskiya shine usman shi ma sayyidina abubakar sunansa na gaskiya abdullahi ne ko abdullahi bin usman sunansa na gaskiya yawa to an zo da shi wajen annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yawma fathi makkata a ranar da annabi ya bude makka a shekara ta 8 bayan hijira kenan wa ra'suhu wa lihiyatuhu tasaghamata bayaban da gemunsa da kansa yayi fari fat kamar wani dan fure ko wani dan ita shine asghama suka ce huwa nabatun abyad wani dan tsoro ne da yake fari fat abyadu zahari wa thamar dan faransa da kuma ɗansa da yake fitowa dukkanin shi fari ne fat yana kamanceceniya da irin furfura ta kan mutum suka ce ka'annahu fal in ka kanshi ka ce kankara ne saboda fari to da kansa da gemunsa duk yayi fari fat saboda tsufa fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai ghayru hadha ku je ku canza wannan da Allah ku je ku rina wannan gashin nasa da gemun nasa shine ghayru ku canza shi daga wannan farin da yake ya fatsifatsi ko kuma ya kala jajaja amma wajtanibu sawada ku nisanci baki kada a sa baki yawa kada a sa baki rawahu muslim imam muslim ya fitar da wannan hadisi kamar yadda na bayani dama zance mafi inganci a wannan babi shine haramci ne zance mafi inganci shine hani ne na haramci ba hani ne na tanzihi ba saboda haka duk wanda gashin sa ya fara fari wani lokaci zaka ga ba gashin ne gaba ɗaya fari ba nan wajen wani bangare ne zai fari sai mutum ya je ya mai da inda ya fari din abin nan an fahimta haramun ne shi ma wanda kada ka yi shi ba daidai bane wannan bangare na kanka yayi fari ko na gemun ka ya dan fara fari haka da sauransu sai ka je ka dan siyo dayin sai ka rana shi sai kuma baki gaba daya ba daidai bane yawa ba daidai bane sai ka bashi in kana so sai ka sa lalle sai ka yi abin nan din sa da shi shikenan tsufan nan dai kowa sai ya tsufa ko kana so ku baka su Allah madaukakin sarki ya samu dace yan uwa na zamu dakata insha Allah ta'ala sai wani satin idan Allah madaukakin sarki ya kai mu zamu tashi babin da ke bayani game da hanin alqazu shine hanin shine askin barayi eh shine mutun ya aske wani bangare ya bar wani bangare haka ne ana ce masa ayi hakuri ba ina nufi din mai barawo bane haka ake ce masa zamu bayani insha Allah ta'ala na mallam Umar to bismillah gaskiya ne hadisul ishraq yake nufi hadisin da yake bayani idan mutum ya salla asbahi ya zauna ya ci gaba da tasbihi da ambaton Allah har rana ta fara fitowa ta dan yi haske din nan mutum ya tashi ya salla raka'a biyu za a bashi aladan hajji da umar hadisi ne ingantacce insha Allah ta'ala abinda ake nufi waqtul ishraq idan gari ya dan fara hasken nan alhamdulillah za ka ga yanzu akwai masana ilimin falaki suna fadar cewa ga lokacin da rana take wannan hasken naji baya wuce karfe yanzu ma shi da dan wani abin ne yawa an ka iya zama a cikin masallaci kana ta zikiri kana ambaton Allah shikenan amma da sharadi kada a lokaci ka tikare ina ba ta ambinta kada a lokaci ka tikare ka shagala da abin da yake gaban ka kai ta karatun alqur'ani ko zikiri idan lokaci ya kawo sai ka tashi take yalla sallar na fara raka'a bi ka samu wannan insha Allah ta'ala Allah ya samu dace na mallam Umar na'am ya kawo na ga wannan karabana din nasani shine kamar wando dogon wando haka irin dogon wando wanda yake damamme irin kamar tracks ake ce masa ko menene irin wannan to za ka iya cewa jeans ba gaskiya ba za ka iya cewa dan mace dan ta sa jeans a ga mijinta ba matsala eh ba matsala amma shi a lokacin yana bari ya fito da duk abin da yake na maza ne sak to bi halatta mace ta samu to amma za ka ga wasu yanayin adan da mace za ta yi a gaban mijinta ya sha bamban da adan da za ta yi a gaban koda 'yan uwanta mata ne so da ka irin wannan yanayin irin waɗannan kayayyakin ba za ka ce sun shiga ciki ba shi wannan abin da kake ka karanta fahimta ce ta shi Usman fahimta ce ta amma mace ta sa wando a gaban mijinta da sauransu ba matsala ba ma wando ba nan miji ya gama ta tsirara wannan haramun ne ba wannan haramci a ciki ko akwai haramun 'yan uwa in akwai haramun sai a gaya min nasu ba shi ba ne ba wani haramun a ciki to bari kuma dan ta sa wando da abin nan babu laifi wannan insha Allah ta'ala eh babu laifi ni ma na gani abin da yasa ban faɗa ba saboda a magana ba ta da wajahi ne kawai shi yasa Allah ya samu dace abin da muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba ɗaya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya yafi mana صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ولا حول ولا قوة إلا بالله والسلام عليكم ورحمة الله